الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 21 ga watan Al-Muharram shekara ta 434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 5 ga watan 12 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 8 a bangaren lissafi suratul anfal ba laifi kafin darasi na yau idan da yan tambayoyi suna iya gabata Na'am. Wai dangane da annabimanci kamar yanda ya gabata a darasin jiya darasinmu na tauhidi wanda baban da malam ya kulla wanda ke bayani dangane da nau'ika na sihiri wanda annabimanci shi ma nau'i ne daga cikin nau'ika waɗanda suke na dabo domin yana raba tsakanin masoya kamar yanda dabo yake raba tsakanin masoya wa yufarriquna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi to shine dan uwa yake cewa misali kai ne kake da aboki sai ka ganshi da wasu miyagun abokai wadanda ba su da halaye na kwarai kake tsoron cigaba da zama da su zai lalata masa dabi'a shin wai zaka iya kiran shi ka gargaɗe shi ka nuna masa waɗannan abokai ba su dace da shi bai canza abokai yin haka a kiraye shi annabimanci wannan ba a kiran shi annabimanci wannan gargaɗi ake kiran shi wanda wani lokaci yakan iya zamantowa wajibi an gane ko kama mutum nasiha ya nisanci duk wani abin da zai kawo masa matsala a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira iya abinda ake kira da annabimanci shine ka ciri zancen wane ka kai ma wane da nihin bata alakar da ke tsakankanin su ta so da kauna ko da haka ne misali mutum ne ya zage ka shi ya ji zagin da aka maka sai ya dauka sai ya je ya gaya maka ai wane fa ya zage ka yana gaigaya maka maganganu waɗanda suke marasa kyau wannan ana kiran shi annabimanci ko da tabbas ne wannan mutumin ya zage shi me yasa domin kana nihin cewa ka kulla wata ka hura wata wuta ta kusuma tsakankanin su in kuma ƙarya ce ka kirkira to wannan kuma matsayinsa ya ma wuce annabimanci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana don haka dai iya abinda ake kira da annabimanci shine daukan zancen wani akai ma wani da nihin bata abin da ke tsakankanin su na so da kauna shine annabimanci amma wannan abin da ake kiran shi nasiha ne gargaɗi ne kama mutum ya nisanci dangane da duk abin da zai iya janyo masa matsala in ma a rayuwarsa ta duniya ko a makomarsa lahira. Domin ita nasiha wajibi ce tsakanin jama'a ta mu. Na'am. Na'am. Wai mace idan ta aihu kafin ketowa alfijir, misali a yau muna Laraba, kamar karfe 10 ko 11 ko 12 ko karfe 1 ko karfe 2, mace idan ta aihu, ta za a yi sunan a ranar Alhamis za a yi ko kuma ranar Laraba, misali ta za a yi ta aihu ranar Laraba ko kuma ta za a yi ta aihu a ranar Alhamis. Abinda muke so mu gane matukar alfijir bai keto ba, to ana cikin yini. Don haka in aka ce al-yawm daga hudowar rana zuwa fadawar ta, in aka ce yawmun wa laila kenan daga hudowar rana zuwa fadawar ta, da fadawar rana zuwa ketowa alfijir, wannan shine ake kira da yini, awa 24 kenan. Don haka kafin ketowa alfijir idan mace ta aihu, to za a lissafa a kwana wanda ya gabata, ba za a ce ba wato a yini wanda ya gabata, don shi yini yana shiga ne da zaran ketowa alfijir. Duk dan da aka haifa, misali yanzu kafin ketowa alfijir, to za a ce Laraba aka haife shi. Tambaya ta biyu yake cewa wai shin bayyana sunan da a ran da aka haife shi yana da tushe a shari'a? Kamar haka ne kake tambaya. Kwarai da gaske abu ne wanda yake mai asalin gaske a shari'a ta musulunci. Yau in Allah ya baka da kana iya fitowa ka bayyana ma jama'a, Allah ya azurta ni da da na sanya masa suna wani. Wanda Allah sallallahu alaihi wasallama an haifa masa da, da ya fito cikin sahabbai sai yake cewa jiya an haifa mun da kuma na sanya masa suna Ibrahim. Haka kuma da na Ummu Sulaim da ta haife shi cikin dare. Da sassafe ta ba Anas jinjirin ya kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya masa addu'a, ya tauna da bino, ya lakuta masa, ya haɗe take yankin manzon Allah, ya ce na sa maka suna Abdullahi. An gane ku? To dan haka kasancewar in ka zabi suna a ran da aka haifi da, kana iya bayyana ma jama'a, ba dole bane sai an kai ran bakwai. Don haka kai ba ma aihuwa ba, kafin a haifi dan ma kana iya bayyana ma jama'a. Kusan da cewa doron da Allah ya azurta ni da ɗa namiji sunan shi wane, in mace ce ce sunanta wanci, kana iya faɗar haka, duka ya halatta. Kamar yadda Zakariya alaihi salam Allah ya bashi albushirkin sunan dan da za a bashi, dan da zai haifa, kafin ya haifa Allah ya sanya masa yarda ma dan suna. Ubangiji ta'ala yake cewa ya Zakariya inna nubashiruka bi gulami nismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Kafin a bashi dan, Allah ya bayyana masa cewa dan da zamu azurta ka da shi sunan shi wane. Haka kuma Maryam alaiha salam mahaifiyarta ta bayyana sunanta a lokacin da ta haife ta, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لوكتن دا تهيبيت تبينا چوا ناسا يامت سونا مريم. أما إدن بك زابابا تبالي في شريعة تاباك دامر تجنكرتا هرزوا رنبكوي سونا دا كغياداج سنن كفتو كبينا ما جماعة رنبكوي إن بكر غيبا كبينا. An gane ku? Wannan kenan bangaren bayyana suna, ba maganar ba wato fatiyar suna. A ran bakwai kana iya in baka rigai ka bayyana ma jama'a, to a ran bakwai duk wanda ka haɗu da shi sai ka bayyana masa, ɗana wanda Allah ya azurta ni na sanya masa suna wani. Domin akwai hadisi sahihi wanda yana cikin Sunan Abi Dawud akan haka. Na'am.
Yeah,
wai misali a biya maka haji ka ce a kai mabukaci ne yanzu kudin kake bukata. Idan kana da wata bukata mai tsanani wanda ta fi zuwa hajjin, ba laifi kana iya amsar kudinka. Ita haji tana zama wajibi a kan mutumin da yake da iko, mutumin da ya mallaki guzurin da zai kai shi ya dawo da shi. Amma misali kai ne ba ka da cin yau balantana na gobe, ko ba ka wata sana'a rikakka, a biya maka haji wanda kudin guzuri ma zai iya zame maka wahala. Kaddar cewa in an baka guzurin ma baka da sauran wani abu, ba laifi anan kana iya amsar kudinka. Amma abin da yafi dacewa ka maida al'amarinka zuwa ga Ubangiji, ka yi kokari ka tafi. Wannan wata fadala ce wadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya koro maka. Takan iya yiwuwa wannan haji ta zame maka sababin samun wani buɗi wanda yake a rayuwarka ta duniya, sannan makoma lahira. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen wato aya ta 26 a cikin wannan sura, suratul anfal, wadda Ubangiji ta'ala ke tunatar da muminai dangane da wata ni'ima da ya jaddada musu, musamman muminan farko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ne Allah yake cewa wadkuru idza antum qalilun, ku tuna ni'imata wadda na jaddada muku yayin da kuka zamanto ɗan kaɗan, ba ku da yawa. Mustaba'afuna fil ardi, Ubangiji ta'ala ya ce kuna ababen raunanawa a ƙasar Makka, wanda mutum bai isa ba ya fito hili ya bayyana musuluncinsa. In dai ka musulunta, to dole ne ka yi ƙoƙarin ɓoye musuluncinka kar a san da cewa kai musulmi ne, domin duk wanda aka san da cewa musulmi ne a wannan lokaci, to zai haɗu da azaba kala-kala dangane da mushrikai. Shi ne Ubangiji ta'ala ya ce mustaba'afuna fil ardi, kuna ababen raunanawa a ƙasar Makka. Takhafuna an yatakhaffafakum an-nas, kuna tsoron kar mutane su warce ku, ma'ana mushrikai. Ubangiji ta'ala ya yi amfani da lafazin al-khafu anan, abinda ake nufi da al-khafu wato shi ne ka warce abu da gaggawa. Don haka wannan tsuntsu wanda a Hausa ake kiran shi tsatsewala, ake kiran shi khaffaf, to shi ne Ubangiji ta'ala ya ce kuna tsoron wato kada mutane su warce ku su azabtar da ku, ma'ana su ne mushrikan Makka. Fa'awakum, Ubangiji ta'ala sai ya tarar da ku zuwa wani gari na musamman, shi ne birnin Madina. Wa ayyadakum bi nasri, Ubangiji ta'ala ya karfafi ku wato da taimakonsa, shi ne Allah ya ba ku mabiya, su ne mutanen Madina. Wa razaqakum min at-tayyibat, Ubangiji ta'ala ya azurta ku wato da dadadan wato dukiya, ma'ana ita ce ganima ta yaki. Shi ne yake cewa wa razaqakum min at-tayyibat, Ubangiji ta'ala ya azurta ku wato min at-tayyibat, wato daga dadadan abubuwa, ita ce ganima ta yaki. La'allakum tashkurun, wato don ku gode ma Ubangijinku. Wannan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kana cikin kunci, kana cikin tsoro da firgici, Ubangiji ta'ala ya yi maka dukkan wani kunci da kake ciki ya sanya ka cikin kwanciyar hankali da nutsuwa. To shi ne a nan Allah yake tunatar da muminai cewa gode masa ya zama wajibi, domin duk mutumin da ya tuna halin da yake ciki a baya, yaga cewa duk irin wannan kunci da yake ciki ya gushe, to wannan zai kai shi zuwa godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, ya san da cewa tabbas Allah ya jaddada masa ni'ima. Kamar misali yanda muke ciki a irin zamani yau, wanda in ka dauki a lokaci da ya wuce, al'umma ba ta san ba inda ta dosa. Babu karantarwa ta addini, ba komai, kowa ya kaɗi gabansa yana iya abin da ya ga dama. Baka san fari ba balantana ba ki, wanda a irin zamunna da suka wuce, hatta da wa'azi sai a cikin azumi ake yin shi a ƙasar nan, sai a cikin azumi. kuma sai ka shekara 10 kana zuwa wajen wa'azi jalalain da kike zuwa daidai da arwalla ba za ka iya yi ba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kafin lokacin ya wuce a ranar Juma'a ne akan iya sanya wa'azi a gidan radio shi ma galibi da ba wa'azi bane waki ne irin wanda yake na makarfi da ake sawa aka zo aka samu aka ba malamai damar a ranar Juma'a za su iya yin wa'azi kuma shi kanshi sai aka ba da lokaci wanda yake lokaci ne gairu munasib an taso daga Juma'a kowa yana buƙatar hutu a wannan lokaci za a sanya malami wanda kuma in ba radiyon kirki gare ka ba yanda za a yi maka kama wannan tasha balantana ka ji abin da ake faɗa to amma a yanzu sai Allah ya kawo lokacin da kana gidanka a kwance akan shimfidarka wa'azi zai cin maka wannan ba karamar ni'ima bace ba daga cikin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda kalla a yau ka zare mutum bai san wani abu wanda yake na addini matukar wato yana sauraron radio da sauransu samu tashi kenan aya ta 27 a'udhu billahi minash shaitani rajim قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku jama'ar mu'minai la taqunu llaha kar ku ha'inci ubangijinku war rasula kar ku ha'inci manzansa wa taqunu amanatikum kar ku ha'inci amanoninku imma waɗanda suke tsakaninku da ubangijinku ko wanda suke tsakaninku da bayinsa wa antum ta'lamuna alhali kun san da cewa wato cin amana haramun ne lafazin takunu an ciro shi ne daga al-khiyana in aka ce al-khiyana wato shine mutun ya ha'inci amanar da aka bashi mutun ya amince maka imma akan dukiyarsa kamar rufa-rufa kamar magudi kai kwana da wani bangare na dukiyarsa ko kuma gabaɗaya ka lalata masa dukiya ko ka ki tsayawa ka kiyaye wannan dukiya kamar yanda ake bukata ka ce dukiya ta ce to wannan cin amana ne inda bai amince maka ba bai yarda da kai ba ba zai zo ya wakilta ka akan dukiyar shi duk abinda mutum ya baka kiwo na dukiya ko mun kankanta shi dole ne wannan dukiya ka dauke ta a matsayin cewa dai take da dukiyar ka yanda zaka kiyaye dukiyar ka haka zaka kiyaye dukiyar jama'a in ma dukiyar taka ce to ita ma amana ce akan ka dole ka tsaya ka kiyaye ta ka san ina ya cancanta a saka ta ina ne bai dace a saka ta ba dala kar ka sake ka sarrafa ta sai akan abin da ke akwai amfani na addini ko amfani wanda yake na rayuwa wanda yake ya halarta a shar'anci duk inda Allah ya haramta a saka dukiya to haramun ne akan ka ka saka daidai da dala domin dukiya in taka ce ma amana ce akan ka in ma ta jama'a ce aka wakilta ka wannan amana ce dole ka kiyaye amana ta biyu rayukan jama'a an gane ku dole ka kiyaye duk abin da zai taba rayukan jama'a in ma lafiyarsu ko kuma halakarsu gaba daya wannan ita ma amana ce abu na uku wato mutunci mutuncin jama'a da mutuncinka amana ne yanda zaka kiyaye mutuncinka baka bukatar wani abu ya daudada mutuncinka to dole kuma ka kiyaye mutuncin jama'a waɗannan abubuwa wato su ne manyan abubuwa waɗanda suke muhimmai wanda amana ce mai girma a kanmu dukiya rayuwa mutunci kenan wannan iya abin da yake tsakaninmu da bayi tsakaninmu da Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala dole mu kiyaye addinin shi duk abin da Allah ya shar'anta mana nayi da na bari wannan amana ce Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora mana duk wani mai haƙƙi mu yi kokari mu ba su haƙƙin shi iya abinda Allah ya dora mana na dokoki mu yi kokari mu bi in mun bi wannan shine bada amanar da suke tsakaninmu da Ubangijinmu to shine anan Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqunullaha ya ayyuhal ladhina amanu la takunu allaha, ubangiji ta'ala yace ya ku jama'ar mu'minai kar ku ha'inci ubangijinku, sai yace war rasula kuma kar ku ha'inci manzansa. An gane ko wannan kenan ma'abukun ne, la takunu allaha wa la takunu rasula, kar ku ha'inci Allah kuma kar ku ha'inci manzansa. Sai yace wa takunu amanatikum, ai wa la takunu amanatikum, kar ku ha'inci amanonin da suke tsakaninku in ma da ubangijinku ko tsakaninku da bayinsa. Wa antum ta'lamun alhali, kun san da cewa cin amana haramu ne. Amana abu ce wanda take mai girma, insha Allah zamu iske aya a cikin suratul ahzab wanda ubangiji ta'ala ke nuna mana sammai da kasai da duwalwatsai gaba ɗayan su Allah ya bujuro musu da amana. Ubangiji ta'ala ya nuna musu sakamakon lada wanda ake samu a gobe kiyama ga duk mutumin da ya kiyaye amana, sannan ya nuna musu iya ukubar da take kasancewa a gobe kiyama akan duk mutumin da ya ci amana. Sama da ƙasa da duwalwatsai suka jinjina suka ce ya ubangijinmu ba za mu iya ɗauka ba, fa abaina an yi hamilnaha wa ashfaqna minha, ubangiji ta'ala sai ya ce wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula, shi mutum mai kan ɗauka ubangiji ta'ala ya ce shi ya ɗauki amana, domin shi iri na mutum Allah ya ce ya kasance mai matuƙar zaluntar kansa ne kuma mai tsabar jahilci ne da wauta. Wannan shine ka'ida malamai suka ce aslul insani zulmun wa jahl, asali game da mutum shine zalunci da jahilci, ba komai yake gusar da wannan illa abubuwa kamar guda biyu, wato shine kenan ilimi na alqur'ani wanda Allah ya turo manzansa subhanahu wa ta'ala manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shi, huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma, kenan shine suka ce al-ilmu wat tazkiya, karantar da mutum sannan kuma da kokarin tace masa dabi'u, waɗannan su ne za su gusar da zalunci wato sannan da wannan tsabar jahilci da wauta wanda shi ne tushe ga mutum. Wannan aya malamai suna faɗa sababin saukarta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yama Yahudawan Banu Qurayza wato kufar rahu, manzon Allah ya zagaye su kwana da kwanuka kusan kwana 21, manzon Allah ya je ya zagaye garinsu ba shiga ba fita. Su Banu Qurayza wasu Yahudawa ne waɗanda suke da zangunan su a nan gefen Madina, yayin da suka warware alƙawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je ya zagaye su. Sai suka tambayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya yi sulhu da su kamar yadda ya yi sulhu da ɗan uwansu Yahudu su ne Banu Nadira, suka ce su ma abinda suke bukata a yi sulhu da su, duk da cewa su Banu Qurayza ba zagayen Madina ba suke, suna da ɗan nisa da birnin Madina. To iya abinda suka nema cewa a yi sulhu da su kamar yadda aka yi sulhu da Banu Nadira, cewa kenan a bar su su kwashe yanasu yanasu su koma can kasar Sham wurin da ake kiransa Adriyat, suka nemi cewa a ba su damar su kwashe yanasu yanasu gaba daya su bar gefen Madina su koma can kasar Sham. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su yake yace bai yarda ba, in dai sun yarda iya abinda za a yi to akwai wanda yake abokin wato Sa'ad ibn Mu'az wanda akwai kawance tsakanin Yahudawan Banu Qurayza da shi wannan shugaba na Khazraj daga cikin mutanen Madina. Manzon Allah ya ce abinda Sa'ad ibn Mu'az yake da hukunci shine kawai za a tabbata akan shi. To a wannan lokaci sai suka ce a aika musu Abu Lubaba shine Ibn Abdul Munzir, a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi domin shi Abu Lubaba suna jin maganar shi saboda dukiyarsa da ƴaƴansa gaba ɗaya a wajen su suke. To a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi ya je musu, sai suke ce masa me ka gani ya kai Abu Lubaba, mi yarda da hukuncin Sa'ad ibn Mu'az ko kuma kaka Abu Lubaba sai ya nuna musu haka yace hukuncin Sa'ad ibn wannan ibn Mu'az wato shine sare wuya shine iya hukuncin da zai yanki to a lokacin nan sai yake ce musu kar ku yarda Abu Lubaba yake cewa daga inda nayi wannan magana yace duga digai na basu gushe ba yace wallahi sai da na tabbata cewa na haƙinci Allah na haƙinci manzon sa me za a yi kai tsaye ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dawo da ya dawo bai isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je masallaci sai ya daure kansa a cikin ginshiki daga cikin ginshikan masallaci yayi yajin cin abinci yace wallahi bazan dandani wani abinci ko wani abin sha yace sai dai in mutu ko Allah ya karbuto bana labarin sai yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace ai yayi garaje inda ya isko ne yace in roka masa gafara ta ubangiji da na roka masa da Allah ya karbuto gonsa amma tunda dai haka ya daukan ma kansa alƙawari cewa ba ci ba sha ko mutuwa ta cin masa ko Allah ya karbuto gonsa manzo Allah ya ce to ya je ya zauna mu ga yanda Allah zai yi da al'amarin sa sai dai ya zauna tsawon kwana bakwai ba ci ba sha sai dai kai yana suma a wannan lokaci Allah ya turo sakon cewa ya karbi tubansa aka je aka bashi labarin cewa Allah ya karbi tubanka ya kai abalu baba sai yake cewa wallahi bazan kunce kaina ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da kanshi shi zai kunce ni manzon Allah ya je ya kunce shi da hannunsa sai Abu Lubaba yake cewa ya rasulullahi yana daga godiya ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala akan wannan tuba nawa da ya amsa yake cewa gidana yace gaba ɗaya zan kaurace masa duk abinda na mallaka na dukiya gaba ɗaya zan bada shi sadaka fi sabilillahi manzon Allah yace a ba haka ba za a yi kasa dukiyar ta ka kashi uku ka bada kashi ɗaya ya isa shi ne wannan aya sai ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasula ya ku jama'ar mu'minai kar ku ha'inci Allah kuma kar ku ha'inci manzon sa wa takunu amanatikum kar ku ha'inci amanununku imma wanda suke tsakaninku da ubangijinku ko wanda suke tsakaninku da bayinsa wa antum ta'lamuna alhali kun san da cewa cin amana haramu ne a nan kenan sai ka kaddara Allah a nan kamar yadda take a farko kenan wala takunu amanatikum kar ku ha'inci amanununku sai yace wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna ubangiji ta'ala yace ku san da cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku ubangiji ta'ala yace fitina ne amma ba dukiya bace gaba ɗaya take iya zama fitina ko kuma ƴaƴa ma'ana wani bangare daga cikin ƴaƴa ko daga cikin dukiya wani lokaci yana zamantowa fitina ga mutum kamar yanda can ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum inna min azwajikum wa auladikum daga cikin ƴaƴan ana samu wasu su zama fitina to haka ita ma dukiya ba dukkanta bace ba takan iya zamantowa fitina ga mutum tare da cewa amma ga mutumin da yayi kokari ya bada haƙƙin Allah wannan dukiya matsayin ni'ima ce wanda take mai girma a kansa ba kowa ba yake bada haƙƙin dukiya sai wanda Allah ya masa dace to shine nan Allah ya ce ku san da cewa kadai dukiyarku da ƴaƴanku Allah ya ce fitina ne kenan anan in ka kiyaye haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala game da dukiyarka da ƴaƴanka ka kubuta matukar kai sake ka tozartar da su wal iyad billahi kuma za su zame maka azaba a gobar kiyama sai ce wa anna Allah indahu ajrun azim lalle a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ke akwai lada wanda yake mai girma wanda ya tana dama bayan sa mu'minai kenan don haka anan mu'mini kada ya rudu da dukiya kada ya rudu da ƴaƴa ya tuna abin da ke wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala wasu malamai suka ce tana da alaka da ayat da ta wuce saboda shi iya abin da yake tunawa Abu Lubaba dukiyarsa da ƴaƴansa da ke hannun Yahudawa na Banu Qurayza shine abin da ya kai shi cewa kasu yarda da hukuncin Sa'ad ibn Mu'az wanda a ƙarshe ku hukuncin Sa'd ibn Mu'az shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar. Aka zo da Sa'd ibn Mu'az, yaya kaga ya dace a musu? Yace, ya Rasulullahi, shawarata a diba duk wani wanda yake baligi daga cikin su a sare masa wuya, kankanan yara da mata gaba ɗayan su a ribace su su zama ganima. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, wallahi tabbas kayi hukuncin Allah kuma kayi hukuncin manzonsa, wannan shine ya dace da su. A lokacin nan akwai sahabin da yake fada, yake cewa a ranar yakin, a ranar Quraiza, ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zare mu, ina ji sunan shi ya kwanta mu, wannan adiya ma nake suna Al-Qurazi, wanda yace ina daga cikin waɗanda aka bujuro da mu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka buɗa aka kunce wandona aka ga ban balaga ba, babu wata alama ta balaga tare da ni, ina daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar su, amma duk wani wanda yake baligi a ran nan sare masa wuya akai, saboda kasancewar datti ne, sun warware alƙawarin Allah, sun warware alƙawarin manzonsa, kuma sun yi abubuwa waɗanda suke kafin wannan lokaci na cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi ya wuce a lissafa. Ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim. Ubangiji ta'ala ke cewa, ya ku jama'ar mu'minai, in tattaqullaha, in har kun tsara dokokin Ubangijinku, yaj'al lakum furqana, abu na farko Ubangiji ta'ala zai sanya muku rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, ku rabe shiriya da bata, ku rabe tsakanin mutanen ƙwarai da waɗanda suke na banza. Lafazin furqan wato masdar ne, kamar yadda ake cewa ar-rujhan an-nuqsan, ma'ana Allah zai sanya muku abinda za ku iya rabe tsakanin gaskiya wato da ƙarya. Wannan shine wani ilimi ne Allah yake saka ma bawansa da shiriya a cikin zuciyarsa. In ya tsara dokokin Ubangiji, to ba yanda za a yi gaskiya ta ɓoye masa balantana ƙarya. Da zarin ya ga abu zai iya gane inda gaskiya take, kuma zai iya gane inda ƙarya take. Duk wani abu ba zai rikita gare shi ba, shine iya abinda Allah yake azurta bayinsa in sun tsara dokokinsa. Abu na farko dan alƙawari ne huda anan Allah ya ma bayinsa mu'minai, in har sun tsara dokokinsa to zai azurta su da waɗannan abubuwa hudu. Abu na farko, Allah zai jefa maka hasken da zaka ringa rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, shine yace ja'allakum furqana. Abu na biyu sai yace wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Ubangiji ta'ala zai kankare muku miyagun ayyukanku. Me ake nihi da sayyi'at? A nan malamai suka ce abinda ake nihi as-sagair, ma'ana kankanan zunubai. Sai ya ce wa yaghfir lakum, sannan Allah zai gafarta muku, su ne wato manya-manyan zunubai. Don haka malamai suka ce as-sayyi'a, wato at-takfiru sayyi'a da al-maghfira, in sun haɗe a gu ɗaya, takfiru sayyi'at yana ɗaukan kenan as-sagair, al-maghfira ita kuma sai ta ɗauki manya-manyan zunubai. Abu na hudu sai ce wallahu dhul fadlil azim, Ubangiji ta'ala ma'abucin fadla ne wadda take mai girma, ma'ana Allah zai muku kyauta-kyauta mai girma, ita ce aljanna a gobe kiyama. Wannan sakamako ne hudu Allah ya jimilce a wannan aya ga duk mutumin da ya yi tsoronsa ya tsara dokokinsa, wanda ita takawa ba wani abu bane ba wanda yake a nesa. Nisantar abinda aka hane ka tare da kwatanta yin abinda aka ce ka yi, shine ake kira da takawa. Imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, duk iya abinda Allah ya dora maka doka na yi, to bakin gwalgwadon iyawar ka ka yi, abinda aka ce ka daina ka daina, wannan shine takawa. To shine anan Allah ya ce in tattaqullaha, in har kun ji tsoron Ubangijinku kun tsara dokokinsa, yaj'al lakum furqanan, Ubangiji ta'ala zai sanya muku rabewa tsakanin wato gaskiya da ƙarya, ma'ana Allah zai azurta ku da ilimi da shiriya wanda za ku rabe tsakanin danduma da ɗankarewa. Sai ya ce wa yukaffir ankum sayyi'atikum, abu na biyu Allah zai kankare muku miyagun ayyukanku, ma'ana kankanin zunubai. sai ce wa yaghfir lakum sannan Allah zai gafarta muku shine ya shafe muku manyan zunubanku wallahu zul fadlil azim ubangiji ta'ala ma'abucin fadla ne mai girma ga duk wanda ya tsara dokokin sa ma'ana sakamako kuma zai zamanto aljanna a gobe kiyama وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وبنجي تعالى كيشوا وإذ يمكر بك الذين كفروا كيما زن الله صلى الله عليه وسلم كتنا لو كتن دا ودن دا سكر كافر كيما وبنجي جنس سكي قوكرن كل ما كرتي غمد كي ليثبتوكا wato dan su daure ka daure wanda yake na rai da rai har mutuwa ta cin maka aw yaqtuluka ko kuma su kashe ka gaba daya domin wai su huta aw yukhrijuka ko kuma su fitar da kai daga garin makka ubangiji ta'ala yace wayamkuruna suna kulla makirci wayamkurullah ubangiji ta'ala na sakauta musu da makircin su ko kuma kace wayamkurullah ubangiji ta'ala na kulla makirci game da su amma in wannan kenan ala wajhil mujaza idan ka dauki shi abinda ake nihi da al-makru idan ka jingina shi dangane da bayi abinda ake nihi da shi wato shine kenan at-tadbiru bil batil ka ringa kulle kulle na ƙarya domin cutar jama'a idan ka jingina shi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala shine at-tadbiru bil haqqi domin duk wanda yayi abu aka sakauta masa to ba zaluntar shi ba akai yanzu misali mutum ya buge ka karama bugon da yayi maka kaga shi da ya buge ka a farko ba tare da ka taka masa ka zauda masa shine azzalimi kai wannan bugu da karama gaskiya ne ma'ana babu wani zalunci tare da kai adalci ne iya abinda aka maka ne kai kamar yadda Allah ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi to dan haka kasancewar makirci ne mushrikai suke kullawa to amma ubangiji ta'ala dan cika da bunƙasa yanda suka kulla makirci ubangiji ta'ala sai ya musu amma shi makaru in ka jingina shi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan yabo ne amma ga bayin sa in ka jingina wannan kaskanci ne dan sai wanda yake ya isa a mushi abu ya sakauta irin yanda aka masa ubangiji ta'ala ko duk abin da aka masa ubangiji ta'ala zai iya sakautawa daidai da abin da aka masa ko sama da haka to shine anan irin wannan ayoyi irin su Allahu yastahzi'u bihim irin su yukhadi'una Allah wannan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum da irin wannan aya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka malamai suke fassara su illa kasancewar in ka jingina shi ga ubangiji ta'ala yabo ne in ka jingina shi ga bayinsa wannan abin zargi ne kuma abu ne wanda yake na kaskanci shine ce wayamkuruna suna kulla makirci wato da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayamkurullah ubangiji ta'ala na kulla makirci game da su kuka ce yana sakauta musu da makircin su wallahu khairul makirin ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu kulla makirci ma'ana masu sakauta musu wannan kasancewar a ƙarshe lokacin da al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi kamari ga mushrikai suna ganin cewa sun shiga hali wanda yake na kunci wanda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara samun mabiya duk inda kai akwai waɗanda suka yi imani da shi suka ga cewa kai al'amarin sama yanzu fa ya wuce garin Makka ya samu mabiya a birnin Madina to wannan abu sai ya jefa su cikin daddar suka hadu a darun nadawa me ya kamata a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taron gaggawa ne aka yi ba wanda zai shiga ɗakin taron sai wanda yake ya ba shekara 40 baya domin shekaru suna turawa kuma ra'ayin mutum yana karuwa da dacewa to a wannan lokaci suka hadu duk manya-manyan mushrikan Makka yaya ya kamata a yi da wannan wanda ya wautar da hankulanmu ya zagi gumakanmu ya nuna cewa ba mu iya ba to a wannan lokaci sai suka ga wani dattijo ya kutso kai amma fa ba a san shi ba a birnin Makka suka ce me ya zo da kai ya ce a dattijo ne daga yankin Najdu na zo na ji labarin taron da za ku yi na zo ne nema in dan ba da ra'ayi na ko ya samu shiga a lokacin nan ya ce to aka ce to kowa ya kawo shawara shawara ta farko da suka bada suka ce abin da ya kamata a yi da shi a kai shi a sanya shi kurkuku kurkukun da babu taguma babu kofa sai dai taga a ringa meka masa abinci da abin sha har mutuwa ta zo masa shikenan a huta da shi kamar yadda aka yi da wasu mawaka waɗanda suka gabace shi aka suka bada shawara ta farko shawara wannan shaidani ya ce ai ba ta yi ba in kuka sanya shi kurkuku kuna ganin cewa kun kubuta dangane da al'amarinsa ta nan al'amarinsa zai bulla mabiyansa za su zo su hudda shi da karfin tsiya kuma su yaƙe ku shawara ta biyu suka ce to abinda ya kamata a kore shi daga birnin Makka ya je can inda ya je can an huta da shi ya ce nan ma dai ba ta yi ba inda kowa kora shi ya je zai samu mabiya in ya samu mabiya ku ne farkon wanda zai yaka shawara ta ƙarshe wanda Abu Jahl ya bada ya ce a samu saurayi mafi ƙarfi a kowane gida daga cikin gidaje waɗanda suke na Qurayshawa domin dukkan su ma'ana dangi ne kabila-kabila ne idan aka samu a cikin kowane gida aka huddo saurayi wanda yake mafi ƙarfi za a ba shi takobi gaba ɗayansu sai su haɗu su bari cikin dare lokacin da yake kwance su je gaba ɗaya su haura gidansa su mai tsara guda su gama da shi kenan jinin shi ya rabu a cikin jama'a ba yanda za a yi kenan Banu Hashim su iya yakar waɗannan jama'a na Makka gaba ɗaya dole za su yarda da diya shaidani ya ce yanzu ka zo da ra'ayin da ya dace akan wannan shawara aka wazo bayan sun gama wannan shawara Allah ya turo sako ga manzon shi sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da wannan aya wa idh yankuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin a ran da aka yi wannan shawara a ran nan Allah ya bashi izinin yin hijira daga birnin Makka cewa lokaci yayi na abar Makka da rana tsaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan Abu Bakar ya tarda shi ya ce masa Ubangiji na ya bani izinin yin hijira a yau kada na kwana a birnin Makka Abu Bakar ya yi kuka ya yi kuka ya ce ya Rasulullahi ni zan zamanto abokinka ya ce ga taguwa biyu raƙumma biyu daman na tanaje su saboda haka manzon Allah ya ce ɗayan a mun kuɗin shi zan biya aka yi kuɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauki wannan raƙumi guda daga wajen Abu Bakar sannan sai ya wakilta Aliyu cewa ya tsaya duk wani abu wanda yake na ajiyar mutane amanoni da suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kokari ya sadar da wannan dukiya ga masu ci kuma manzon Allah ya ce masa ya kwanta akan shimfidarsa bayan da za su yi da shi Allah zai ba shi kariya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare sun zo sun tsaya a kofar gidansa sun tsare kofar gida manzon Allah ya fito bayan daman Ali ya kwanta akan shimfidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya makautar da su manzon Allah ya fito ba tare da sun ga wucewar shi ba Allah ya jefa musu barci har aka wayi gari da suka je kan shimfiɗa sai suka tarar da Aliyu dan Abi Talib manzon Allah ya fita me za a yi kuma sai aka busau manzon Allah da ya fita shi da Abu Bakar sai suka samu kogon wani dutse wanda ake ce masa Garu Saur a bayan gari Makka suka shiga suka boye sai da suka yi kwana da kwanuka bincike ya dallafa sannan suka ɗauki wani masanin hanya ya zame musu jagora zuwa birnin Madina. Wannan ne a karshe shine dai makircin da mushrikai suka kulla da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma duk abin da suka yi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bata makircin su ya tsiratar da manzon sa. Shine sai yace wa idza tutula alaihim ayatuna, idan an karanta musu ayoyinmu qalu qad sami'na, sai su ce mun ji, amma fa ji wanda yake ba na karba ba. Launa sha'u la kunna misla hadha, suka ce da mun ga dama da sai mu faɗi kwatancin wannan aya da yake cewa Allah ya masa wahayi, mu ma in mun ga dama sai mu zo da irin shi. In hadha illa asabirul awwalin, suka ce abin da yake karantawa na waɗannan ayoyi bai zamanto ba face kawai tatsuniya ce ta mutanen farko, ma'ana irin labaru ne da ake badawa na al'ummun da suka wuce duk ɗaya ne. Allah ya ce wa idza qalu allahumma, ka tuna lokacin da suke cewa ya Ubangijinmu in kana hadha huwa alhaqa, in har wannan abinda Muhammad yake kira ya kasance shi ne gaskiya kasantacciya, mini indika wato daga wajenka, fa amdir alaina hijaratan minas sama, suka ce ya Ubangijinmu kai mana ruwan duwal watsai daga sama, awu itina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da wata azaba ma'abuciyar radadi kamar yadda ka saukar ma waɗanda suka gabace mu. Ma'ana anan wai addu'a ce suke, mubahala ce suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wai tsakanin su da shi, in har abin da yake kira gaskiya ce daga wajen Ubangiji to take yake wai Allah ya musu ruwan dutse, ko kuma ya turo musu wata azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Wanda wannan aya tana nuna tsabar wautarsu da rashin hankalinsu, kuma wannan tana nuna cewa su sun yanke shakka akan abin da suke kawai shi shine gaskiya, alhali ko ƙarya ce, saboda shaydani ya riga ya kawata musu abin da suke kai shine gaskiya, duk wani abin da ba shi ba to ba gaskiya bane ba. Maimakon inda suna da hankali me za su ce ya Allah wannan abin da Muhammad yake kira akan shi in har gaskiya ce kasantacciya daga wajenka, to ya Allah ka shiryar da mu, mu ma mu amsa. Haka yi dace ayi indi da hankalin kenan. Wannan kuma zai lullube zaluncin su, kenan za a ga cewa abin da suke kenan su kansu suna yin shi ne akan rashin sani. To amma maimakon haka sai suka ce fa amdir alaina hijaratan minas sama, ya Ubangijinmu kai mana ruwan dutse daga sama, a wuri kina bi azab, domin suna da labarin mutanen annabi Lutu Ubangiji ta'ala ya musu ruwan duwal watsai daga sama, a wuri kina bi azabin alim, ko kuma ka zo mana da azaba wanda take ma'abuciyar radadi. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai azabtar da su alhali kana cikin su. An gane ku, wannan abu ne sananne, matukar annabi yana tsakankani jama'a sa, to Allah bai saukar da azaba. Kenan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da su a birnin Makka, wannan aminci ne wanda suke cikin shi. An gane ku, shine yace wa ma kana Allahu li yu'adhibahum, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai azabtar da su, wa anta fihim, alhali kana cikin su. Sai yace wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba mai azabtar da su, alhali suna roƙon sa gafara. Bayan sun yi wannan sai suka yi nadama, sai suke roƙon gafara ta Ubangiji, kamar yadda wasu malamai suka maida wannan daliri zuwa gare su, kamar yadda kuma shine siyaqul ayat. Wasu malamai suka ce anan abinda ake nufi wa ma kana Allahu mu'adhibahum, Ubangiji ta'ala bai zamanto ba mai azabtar da su, wa hum yastaghfirun, alhali bayan sa mu'mine suna roƙon gafara. Kenan anan ga neman gafara ta mu'mine ita ce suka ce albarkacinta. Sai yace wa ma lahum an la yu'adhibahum Allah, me yasa da Allah ba zai azabtar da su ba, wa hum yasudduna anil masjidil harami, alhali su ne suke toshe ko kuma suke bujirar da jama'a ga masallaci wanda yake mai alhurma, su suke hana mutane su zo su yi tawafi a wannan masallaci wanda yake na Makka, da duk wanda yake nihin musulunta suke hana shi. Ai sun zo da sababin da ya cancanta azabtar da su, shi ya Allah ya ce wa ma lahum, me ya same su, Allah yu'adhibahum Allah, Allah da ba zai azabtar da su ba, wa hum yasudduna anil masjidil harami, alhali suna tushe mutane ga masallaci wanda yake mai alhurma, su hana su dangane da yin dawafi Allah yace wa ma kanu awliya kuma alhali basu zaman tuba majibuntan sa shi masallacin haram ma'ana basu zaman tuba sune mafi dacewa da shi kina anai in ka mai da addaniyar ilal masjidil haram ko kuma wa ma kanu awliya basu zaman tuba masoyan Allah tunda mushriki makiyin Allah ne ba masoyin sa bane sai yace ina awliya hu majibuntan wannan masallaci basu zaman tuba illal muttaqun face mu me dai wanda suka kiyaye shirka su kadai suka fi kowa dacewa dangane da wannan masallaci na harami walakinna aktharuhum la ya'lamun ubangiji ta'ala yace sanadi mafi yawan su wato basu san da haka ba basu san da cewa mu'mine sune suka fi dacewa da wannan masallaci na harami sai Allah yace wa ma kana salatuhum sallar su bata zaman tuba indal baiti wato a wurin Ka'aba ko kuma mu ce a wurin masallaci ne alhurma illa muka'al ubangiji ta'ala yace sihitu wa tasdiya wato da tabi kawai shine sallar su anan kasancewar tabi da hito shine Allah yace shine sallar su iya abin da suke ubangiji ta'ala yace fazukul azaba wato ku dandana azaba bima kuntum takfurun dangane da abin da kuka kasance kuna kafirce ma ubangijin ku kenan wannan kasancewar suna nuna cewa su suka dace da masallaci wanda yake da harami to shine ubangiji ta'ala sai ya nuna musu cewa ko kadan basu dace da masallaci wanda yake mai alhurma su ma ba majibuntan sa bane kuma su ba masoyan Allah bane kenan waɗanda suka fi dacewa dangane da masallaci mai alhurma su ne mu'minai waɗanda suka kiyaye shirka tare da cewa su mu'minai yaya Allah ya siffanta sallar su kada aflahul mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun amma su anan sai Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti sallah ta mushrikai a wurin Ka'aba Allah ya ce bata zaman tuba illa muka'an face kawai hito ne wa tasdiya wato da tabi shine iya sallar ta su don haka sai Allah ya ce fazukul azaba ku dandana azaba bima kuntum takfurun wato dangane da abin da kuka kasance kuna kafirce ma ubangijin ku nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك